أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Yau muna 18 ga wata na Ramadan, hijira shekara ta 1446. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai, da fassara Qur'ani daidai, da aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu dare da rana. Muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinƙai da yafiya da tausasawa zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan hanya da take madaidaiciya, ya dauki rayuwarmu yana mai yadda da mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abubuwa da suka dame mu a ƙasar mu Najeriya, Allah ya magance mana. Kuncin rayuwa da ake ciki na babu, Allah ta'ala ya buɗa wa kowa daga cikin falalarsa. Duk wuraren da ake fama da matsala ta tsaro, muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya. Waɗanda suke tada hankali daga cikin bandits da kidnappers da terrorists, Allah ta'ala ya shirye su, ya taba zuciyarsu, ya saka imani. Idan ba za su shiri ba, Allah ya sa dukkan bala'in da suka ɗebo ya kare a kansu. Allah ta'ala ya amintar da mu, koda ku ba sa so ba sa bukata. Muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan wanda ya nufe mu da alheri, Allah ya haɗa shi da alherin duniya da lahira. Dukkan wanda ya nufe mu da sharri, Allah ta'ala ya shirye shi. Idan ba zai shiri ba, Allah ta'ala ya mai da sharrinsa ya kare a kansa. Muna ƙara ƙaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wuni mai albarka, Allah ta'ala ya amsa mana addu'o'inmu. Dukkan ibadu da muke yi, Allah ta'ala ya amsa su. Kariya da muke nema, Allah ta'ala ya kare mu. Abinda muke so, Allah ya bamu. Abinda muke gudu, Allah ya bamu ikon nisantarsa a duniya. A lahira, Allah shi ta'ala ya sa mu gudu tare, mu tsira tare, mu shiga aljanna tare. Na san akwai tambayoyi ko?
Bismillah.
To, alayyi halin zan fara da bayani akan rasuwa ta ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci da muka rasa, shine Fadilatu Sheikh Al-Hafiz Al-Muhaddis Hijazi bin Muhammad bin Yusuf bin Sharif Al-Huwaini Al-Misri wanda aka fi sani da Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Dan Adam ne, daidansa Allah ya karba, wurare da ya kuskure a matsayinsa na dan Adam, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa. Jiya bayan mun tashi a karatu, muna tashi nake samun labarin rasuwarsa a ƙasar Qatar, inda yake zaune kamar wata 11 da ya wuce watan Shawwal last year, ina tare da shi a ƙasa din. Yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi da ake ji da su a duniya gaba daya, waɗanda suka yi aiki wajen ta haƙiƙi na hadisai. Matuƙa da gaske sun ba da juhudi, wanda irin manya-manyan malaman hadisi na wannan zamani irin Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani, shi Albani na asali babban, yayi yabo a kansa a cikin sahiha da wurare kuma da dama mabambanta, irin su Sheikh Shu'aibu Arnaud, su Sheikh Abdulkadir Arnaud, duka da suka rayu da shi sun yi yabo a kansa a ƙasar Misra. Baya da su wasa jiya, manyan malamai da dama sun yi ta faɗan alkhairansa, irin su Sheikh Mustafa Al-Adwi, su Sheikh Wahid Abdulsalam Bali, su Sheikh Muhammad Hassan, su Sheikh Muhammad Hussein Yaqub da makamantansu. Sheikh Muhammad Hassan iya ma muhadara jiya a Qatar, aka ba shi labari a tsakiyar muhadarin ya yanke fashe da kuka. Sheikh Abu Ishaq Al-Huwaini ga waɗanda suka zauna da shi suka daɗe, yana da baiwa da yawa da Allah ta'ala ya masa a rayuwa. Daga cikin baiwarsa shi ne Allah ta'ala masa baiwa da haddan Qur'ani, ba kuma haddan Qur'ani ba, Allah masa baiwa da iya karanta Qur'ani. Idan yana yin karatun Siddiq Manshawi, kai ka ɗauka kasa daga kunna, duka ‘yan ƙasa ɗaya ne kuma sautinsu iri ɗaya ne. Ba tsammani nake cewa kwaikwayo yake yi ba, amma sautinsu yadda ka san kawai mutum ɗaya ne yake karatun. So yana da tilawa da Qur'ani, kuma ya yi hidima a ɓangaren hadisi da yawa. Littattafan da ya rubuta, idan za a tara adadin volumes ɗin, sun fi guda 100. Waɗanda ya rubuta, daga cikin muhimman takardunsa, waɗanda ya ba wa Qur'ani kariya ta ɓangaren aiki a kan hadisai, akwai kamar Tasliyatul Kabir fi takhrij ahadith tafsir al-Qur'an al-Karim. Littafi dai mai muhimmanci ta inda ya bi takaddun tafsiri, musamman irin na Ibn Kathir da makamantansu, ya duba irin Isra'iliyyar da ake kawowa da basu inganta ba, ana fassara Qur'ani da su da wasu hadisai da ifai yayi ta hakikinsu. Yana daga cikin abin da ake yaba shi da shi shine cewa jabulus sabr, wato shi dutsen hakuri ne. A wannan zamani yana da wahala kaga mutumin da ya shiga jarrabawa ɗaya bayan ɗaya marasa daɗi, ya yi haƙuri akan jarrabawa irinsa, ba zai taɓa maka complain ba. Waɗanda suka zauna da shi suka ce bai taɓa complain, duk jarrabawa da ya shiga sai dai ya ce alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli halin. Amma ka ji wai ya buɗe baki yana cewa ko rayuwa ta yi kunci ko ba lafiya, ya samu jarrabawa da yawa a cikin familinsa, ya samu jarrabawa da yawa a mutuncinsa, ya samu jarrabawa da yawa a wurin wulatul am, ya samu jarrabawa da yawa a rayuwarsa, ya samu jarrabawa da yawa a lafiyarsa. In fact ya dade yana fama da ciwon kansa, hatta kafarsa dai an yanke tuntunin. Amma wannan bai hana shi yin hidima na addini ba. Ran da na rabu da shi na ƙarshe a cikin Doha, likita ya hana shi fita masallaci saboda ba lafiya, ana masa wani treatment. Aka ce akwai keken da yake ciki, wani irin kamar machine yake ciki, wannan machine ɗin ba a so ya sauka a kai, don haka ya rika sallah a gida. Wallahi mutumin nan san da ya tsara da machine ɗin nasa da komai, ake ɗauko shi a mota a kinkimo a kawo shi a cikin masallaci ya yi sallan jami tukunna, a ɗauki machine ɗin a saka a mota a maida shi gida, saboda bai buƙatan ya zauna a gida ya yi sallah. Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah, ran da ya fara ganinsa ya ziyarce shi a Jordan tun yana raye, ya ce ni ban taɓa ganin mutumin da ya kawo min ziyara na ji farin ciki a raina irin ziyarar da shi ya kawo mini ba. Jiya hatta Jami'atul Azhar, wacce take jami'a ta farko ko ta biyu a tarihin duniya, suna cikin na farko-farko da suka fara yin ta'aziyya bisa ga rasuwar wannan bawan Allah. Haka kuma ta'aziyya irin ta shi Mufti Diyarin Misriya Sheikhul Azhar da makamantansu, wanda yake bayyana irin hidima da al'umma, kuma waɗanda suka rayu da shi irin su Sheikh Mustafa Al-Adwi sun yi ta magana a kai cewa ba su san shi da wani abu in ba alheri ba, ba mu taba sanin sa da wani abu a rayuwar duniya ba, inde ba aikin alheri ba. Kullun rayuwarsa ta kare ne akan yi wa al'umma da yi wa addini hidima. Daga cikin abin da zai burge ɗalibin hadisi wurin ta hakikin sa shine bai da gaggawa wajen ta hakikin hadisi, yana bin hadisai a hankali a hankali ne. Abinda wani mai ta hakiki bai a shekara da shi sai shekara goma bai kammala ba, saboda mai yana bin abu a cikin nutsuwa, yana muraji'a yana muraji'a yana yi. Na daga cikin kalamansa na karshe gabanin rasuwarsa ya ce wallahi Allah ya jarrabe shi da cewa duniyan nan baya sha'awanta kwata-kwata. Wannan duniya ta fita a raina ba na sha'awanta kwata-kwata, ya ce ni dai na san ba ni da wasu ayyuka na ƙwarai da zan tunkari Allah da shi, sai dai kawai na san ina son Allah kuma ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dalilin wannan son Allah da son annabinsa da nake yi, ina roƙon Allah ta'ala ya min rahama. Ya ce iya da yaƙinin idan a yau zai ga fiyayyen halitta ya kalli fuskarsa sau ɗaya, ya ce wallahi alladhi la ilaha illa huwa zan ba da iyalaina da dukiyata duka don Allah ya min baiwa da kallon fuskarsa kadai. To waɗannan su ne irin ɗabi'u nasu, sun yi al'umma hidima, sun yi wa addini hidima, sun yi haƙuri a kan rayuwa, haƙuri wanda yake kala-kala, wanda haƙurin nan ba zai girgu ba matuƙa da gaske. Sun rubuta takardu da dama, sun karantar da almajirai da dama, almajiransu ma yanzu manya-manyan malaman hadisi ne a duniya, wanda asali karatun Qur'ani yake, kawai yace yana bin darussan Sheikh Abdulhamid Kishki Allah ya ji kansa. Yace amma kawai sai ya samu, yace abinda Kishki ya samu shine ba ilimi ba, ya samu son addini. Dan a wancan lokacin a kasar ba a son addini. To mu bai karantar da mu ba, amma ya fargar da mu ya sa mu so addini, mu je mu koyi karatun addini. Yace to na fara samun littafin hadisi, na fara ne akwai ashe hadisi bai inganta da bai inganta ba. Yace anan sai na gane wasu wanda yake karanta mana ashe ba su inganta ba, har yanzu in tunkare shi nace ga wasu hadisai ba su inganta ba. Yace daga nan sai na ina da sha'awa da shiga cikin karatun hadisi, kawai sai durguya cikin ilimin hadisi al-jarh wa ta'dil, abin da ya shafi asma'ur rijal, aje ayi ta bin tarihin su, abu ayi ta tahqiqi na hadisi. Wannan bawan Allah yana da alkhairai da dama. A yau 18 ga watan Ramadan aka masa sallah a babban masallaci na kasar Qatar. A cikin sallar ana sallah bai wuce awa 1 da ta wuce ba, a cikin sahun sallar ma daliban sa kawai kuka suke yi, kana ji ana sallan wani lokaci baka iya jin me ake yi, kawai kukan su kake riska, wanda yake bayyana tasirin tuwansu da shi. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, Allah ta'ala ya ji kansa, Allah ta'ala ya yafe masa. Rasa malamai a cikin al'umma ko a ƙauyukanmu ne, ko a ƙananan hukumominmu ne, ko a jihohinmu ne, ko a ƙasashenmu ne, ko a duniya ne, babbar asara ce. Rasa malamai na cikin mafi girman asarar da al'umma ke yi. Shi yasa fiyayyen halitta As-Sadiq al-Masduq yake cewa inna Allah la yaqdizu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqdizu al-ilma biqadri al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu. Wannan hadisi iya Bukhari, hadisi ne na dare, cewa Allah bai kwace ilimi a hannun mutane ta hanyar a miƙa hannu a karba, sai dai Allah yana kwace ilimi ta bangaren daukar rayukan malamai. A hadisai da dama, ko kuma in ce asar da dama, sun tabbatar da cewa idan malami ɗaya ya rasu, sama da ƙasa suna kuka na tsawon kwana 40. Bakat alayhi sama'u wal ardu 40 sabaha, kwana 40 suke yi, kuma a ɗaukar rayukan malamai shine Allah yake garce ƙasa, garce ta. So ɗaukar ran malami ɗaya kwace ilimi ne. Wannan yasa Sa'id ibn Musayyib alayhi rahmatullah yace ranar da Zaid ibn Thabit ya rasu, ai mun san Zaid ibn Thabit shine sakakaren jam'ul Qur'an, kuma iya cikin manya-manyan sahabbai da suka san Qur'ani, bayan Qur'ani Allah ya musu baiwa da ilimin rabon gado. Sa'id ibn Musayyib ya cikin Sayyidu Tabi'in yace shakittu janazata Zaid ibn Thabit, na je ni sallan gawa na Zaid ibn Thabit ranar da ya rasu. Wannan magana na cikin Majma'u Zawaid a mujalladi na farko shafi na 202. Yace mun je sallarsa na Zaid ibn Thabit, aka bar sallah yace falamma dufina fi qabrihi lokacin da aka bunne shi a cikin kabarinsa sai Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wanda shi ma cikin manya-manyan gwanayen Qur'ani a zamanin sahabbai wadannan sune gangaren na zamanin sahabbai radiyallahu anhu sai ya juyo sai ya kalli sahabbai bayan an bunne Zaid ibn Thabit sai ya kalli sahabbai da tabi'a da suka saura sai yace man sarrahu ay yanzura ila dhahabil ilm fahakaza fahaza huwa dhahabul ilm yace duk wanda yake so ya gane cewa Allah yana kwace ilimi ko ilimi yana tafiya a bayan kasa to wannan abin da muka yi anan muka dauko Zaid ibn Thabit muka bunne to shine fatafiyar ilimi a duniya wannan bunne shine ilimi ya tafi dukkan wani babban malami ɗaya ne da su a ƙauye ne ko a gari ko a ƙasa wallahi alazim har abada aka yi wasa gurbinsa ba za a mai shi ba Allah yana iya jaddada mutane na kwarai bayan shekara 100 amma sa'ad jiddan wasu waɗanda suke da baiwa ta musamman su bar duniya kuma kaga nan kusa Allah ya cike gurbinsu malamai da dama sun rasu a Najeriya da dama tun ma akwai karancin malaman har a yau wani in wani abu ya faru sai kaga wani gurbi da wani ya bari to waɗanda suke rayar haka ne duk wanda ya rasu sai ya bar wani gurbi kuma da kake gani har a yanzu gurbin yana nan mai iya yi wa waɗanda suke bayan masu fi wasu wanda suka wuce amma suna ce ta Allah wannan gurbin sai ya jarabe ku kuna ganin ta gata da kuma haka ne zai ta faruwa ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya duba irin manyan malaman da muka rasa a duniya su Sheikh Abdul Aziz bin Abdullahi bin Abdulrahman bin Baz ana bar kirari imamul muttaqin hadha huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki ala llahi ahada Sheikh Muhammad Nasir muhaddis al umma hadha huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki ala llahi ahada ga irin Sheikh Muhammad bin Salih al Usaymin al Muhaydi al Tamimi rahmatullahi alayhi faqihul umma hadha huwa ma nahsibuhu wallahu hasibuhu wala nuzakki ala llahi ahada bayan nan akwai da dama da suka rike wasu ba su kai su daraja ba wasu sun kai su akwai su da dama irin su Sheikh Abdullah Abdurrahman Jibril duka manyan malamai ne manya-manyan malamai su Sheikh Abdurrazzaq Afifi duka manyan malamai ne su Sheikh Atiyya ibn Salih manya-manyan malamai ne na duniya duba irin su Sheikh Muhammad Amin Ash-Shankibi mai abwaul bayan fi nidahi al-Qur'ani bil Qur'an manya-manyan malamai ne na Qur'ani su Sheikh Sayyid Tantawi Sheikh Al-Azhar dukkanin su in ka duba ko da akwai sakanin fahimta da kake da shi da wani a cikin su zaka tabbatar ilimin nan Allah ta'ala ya ba su Sheikh Sayyid Tantawi yana cikin wanda suka fara buɗe kulliyatul Qur'an a Jami'atul Islamiyya gabaki dayanta akwai lokacin da hadarasi yake yi a Masjidil Haram idan yana iya yin darasi yana iya daukan aya guda ɗaya yayin Ramadan gabaki ɗaya akan ta bai ketare ta ba a tafsiri dukkanin Ramadan akan kwaya ɗaya zai yi magana har a gama Ramadan na zauna gaba gare shi kamar shekara 19 gabanin rasuwarsa a Misira idan ka ga yadda yake abu da Qur'ani sai ka dauka kamar wani sijjabaru ne ba da gaske ake yi ba amma kuma karantawa akai aka fahimta so waɗannan duka sun rasu wasu wanda ba su kai su ba sun rasu wataƙila ma wasu sun fi su Allah bai ba su shahara irin wannan ba duka sun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala rasa malamai asara ce mai girma a cikin al'umma malaman da suke raye Allah ya kara wa ilimin su albarka Allah ya kara wa rayuwarsu albarka Allah ya kare su daga sharrin shaydan Allah ta'ala ya dora su akan daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kara wa almajirancin mu duka albarka wadanda suke mahaddata Qur'ani Allah ya kara wa haddan Qur'ani albarka wanda suke karantar da mu hadisi Allah ya kara wa wannan ilimin albarka masu karantar da mu fiqhu Allah ta'ala ya kara masa albarka dukkan masu karantarwa a addini muna roƙon Allah ya kara wa rayuwarsu da iyalansu da iliminsu da lokacinsu albarka kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon amfanuwa da irin ni'imomin da yi musu a cikin al'umma yawwa Allah ya sa mu amfana duk wanda ya tafi sai kaga gurbi da ya bari kuma ka kula da wannan ibara duk inda wani malami ya rasu a cikin al'umma sai kaga wani abin da ya tafi ya bari da yana ciwa mutane tuwo a kwarya Allah ta'ala shi samu wani lafiya ina da saboda lokaci da wannan duk ƙara maka mu shiga zuwa ga karatu din ko insha Allah in ka gane ayar da za a tashi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
يستبشرون بنعمة من الله هكذا يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين wannan aya tana da alaka da aya ta baya wanda Allah ta'ala ya bayyana mana falala na shahidai wanda suka yi shahada cewa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna farihina bima atahumullahu min fadlihi sai kuma yace me wayastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalqihim alla khawfun alayhim wala hum yahzanun sai yace yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinina wanda Allah inna allaha la yudhi'u ajra al-mu'minina Allah ta'ala bai tauye ladan wadanda suke mu'minai wannan aya tana da alaka da ayoyi guda biyu na gaba gare ta in mun zo zamu kulla alaka tsakanin su insha Allah Allah ta'ala yace yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin su wadanda suka yi shahada jiya mun yi bayanin falalar su cewa shahada ba tana takaituwa ne kawai akan wanda ya rasu a filin daga ba hatta idan mutum ya roki Allah Allah ya sa ya bar duniya yana matsayin shahidi fiyayyen halitta tsira da aminci su tabbata gare shi yace Allah ta'ala zai kai shi matsayin shahidi ko da akan shimfiɗin sa ya rasu man sa'ala Allah ash-shahadata bis-sidqi ballaghahu Allah manazilash shuhada wa in mata ala firashihi dukkan wanda ya roki Allah shahada da gaskiya Allah zai kai shi matsayin shahidai ko da akan shimfiɗin sa ya rasu sai mutum ya kwanta akan gadera sai ya zama shahidi hadisin ya cikin sahih muslim hadisi ne na 1909 mafhum sai duk haka su wadannan shahidai bayan Allah ya bayyana mana matsayin su cewa su a duniya ne muke ganin su matattu amma a wurin Allah rayayyu ne wato duk wanda ya shahada a duniya ne kake gaggawa sa ya mutu amma a wurin Allah rayayye ne ai bi ma'ana abdanukum mayyita wa arwahukum hayya wato jukkunan su sun mutu amma rayukan su ba su mutu ba dan tun a yanzu shahidi a barzakhu ma ransa na cikin aljanna Allah yana sawa da tsuntsaye suna a sharuwar tsuntsaye da ransa a gidan aljanna kuma saboda ni'ima ta musulunci akwai jama'ar da suke kwance ko wata jarraba Allah zai dora musu sun shiga cikin husnul khatima kamar yadda suka tabbata a hadisai ingantattu da yawa wanda mutum zai rasu da hanyar amma Allah na iya kai shi matsayin shahidi wanda ya rasu da ciwon ciki yana iya samun wannan daraja da wanda ya rasu a ruwa yana iya samun wannan daraja da wanda ya rasu dalilin gobara ta wuta iya iya samun wannan daraja da wanda ya rasu dalilin ciwon ciki na iya samun wannan daraja wanda tuberculosis ya rasu da dinsa na iya samun wannan daraja mace ta rasu wajen nakuda tana samun wannan daraja a wurin Allah subhanahu wataala wanda ya rasu dan kare rayuwar sa iya samun wannan daraja wanda ya rasu dan kare dukiyar sa iya samun wannan daraja da izinin Allah wanda ya rasu dan kare iyalansa yana iya samun wannan daraja wanda ya rasu a wurin juma'a yana iya samun wannan daraja wanda ya rasu a yayin daren juma'a yana iya samun wannan daraja wanda ya zama kalmarsa ta karshe a duniya shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yana iya samun matsayin wannan shahidi din. Dukkan husnul khatima na iya ba mutum sadadin insha Allah ta'ala falala da Allah yake ba wa shahidi a lahira ya samu. Daga cikin falala su a filin kiyama ba a musu hisabi. In suka zo filin kiyama kawai sai a kai ƴan aljanna, a kai ƴan wuta su ce ya rabbana qad hasabtan nasa wa tarakta za bi ghairi hisabin. Kamar yadda muka yi dogon bayani jiya, sai Allah ya ce qad hasabtukum fid dunya bi izzati wa jalalati la ajma'u alaykum musibatain udkhulul janna. Allah ya ce ina rantsuwa da izzata da buwayata ba zan hada muku jarrabawa biyu ba, a duniya na jarrabe ku, a nan lahira ku wuce ku je aljanna. Ko a duniya ka rubuta jaraba aka ce ba za a yi makin ba, ka rike takardar ka je an baka e ai rufin asiri, ya kai rufin asiri, gata ta kai gata. Amma a duniya tun daga shekara 15 ana ta rubuta duk minti dai abin da kai mai kyau da mai muni, ka cika littafi warkila wani yanzu littafin sa na lahira ya cika ya kai volume 100,000. Saboda kullun cikin magana yake, kullun cikin fada ne, kullun cikin kulla yake. Mitin dai sai ka zauna gabanin ka tashi mala'iku sun maka bolin uku. Duk abin da muke ana rubuta shi, ko menene, duk kalmar da ta fita a bakin ka ana rubuta ta. Sai ka je lahira sai a hada takardun ka ga su kamar bolin 100,000 a gefen ka. Ka iya dauka kamar trailer guda 100 suka kawo takardun. Duk naka ne. Sai ka zo a ce ba za a buɗe a maka jaraba ba, a ce ka wuce da su ko ka shiga aljanna. Haba jama'a, ai gata ta kai gata. Allah ta'ala ka samu a ciki da iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu. Allah ta'ala ka mana wannan gata. Shi yasa Allah ya ce yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadli, suna kaman masu bushara, suna masu farin ciki, sannan suna yi wa ƴan bayansu bushara da me bi ni'matin minallahi, da ni'ima daga wurin Allah. Kalmar bushara na daga cikin hanyoyin da Allah ta'ala yake communicating abu an alheri ga bayinsa tun a duniya. Kamar yanzu a ru'ya as-saliha ka kwanta ka yi mafarki, ga ka a filin lahira ka zo an ce kai kawai za ka wuce babu hisabi. Wannan menene? Bushara ne, dan ya tabbata a sunna shi kansa mafarki wani bangaren annabta ne. In ka raba annabta gida 46 mafarki ɗaya ne daga ciki. Ke sa da haka mafarki ga mutumin kirki yana daga cikin al'amura da ke Allah ta'ala yake kisar da wani abu gare shi. Amma idan ya zama mafarkin ya kama hankali, idan yau ka kwanta ka tashi sai ka ce ka gani a mafarki cewa kai annabi ne, za mu ce a'a, shaidan ne ya zo maka a dare. Babu wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa muminai waɗanda suke bayan Allah da ƙwarai waliyai tun a duniya Allah ta'ala yana musu bushara. A duniya ba sa baki cikin barinta, lahira ba sa tsoron zuwa gare ta. Don me? Don suna samun bushara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Arama za ka ba mu wani misali a kai?
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآيات الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
wannan cikin surat Yunus aya ta 62 da 63 da 64 Allah ta'ala yake ce mana ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. sai ce me? walladhina amanu wa kanu yattaquna. muhallu shafi ce lahumul bushra fil hayatid dunya, wato bushra din nan ru'ya as-saliha ya shiga ciki. Kana mumini ka rika mafarkin alheri, wallahi bushara Allah yake maka cewa lahira akwai alaman za ta yi kyau. Idan kuwa mutum ya kuskure ya kwanta kawai ya ga wai a cikin mafarki mala'iku sun zo sun daura masa kebul na wuta, ana dukansa da dorinar jahannama, wallahi kana farka ka gyara alaƙarka da Allah. Dan irin wannan kuma ya zama cewa gaban in aka je aka bata da kyau. Shi yasa idan kai mummuna mafarki ba a so ka gaya wa kowa, zai kai shuru bakinka alaiku ba a gaya wa kowa. Ka gyara alaƙarka da Allah. Na biyu, idan ka yi mafarki a wani ɓangaren jikinka ne, ka canja wani ɓangare ka kwanta, na uku ka rika kwanciya da alwala ka daina kwanciya babu alwala na hudu ka rika yin zikirori da suka tabbata a shari'a gabanin barci irin ulbuwa fa ina da ake tofa a shafa a jiki da makamantan su kuma karka bawo kowa labari amma mafarki na alheri ka bawo waɗanda suke kaunarka don Allah labari iyalanka da iyayenka ni fa ga abin da na gani jiya a mafarki amma abin takeici yanzu da yake jama'a da yawa rayuwar ba lahira bane an fi karkata ga duniya mafiyaya mafarkin ya koma na duniya ne wane ce ya mafarkin an bashi mota aya ya mafarkin an bashi mashin wani ya mafarkin wai ya fani a banki a Central Bank of Nigeria babu kowa a wurin wai yana cika buhu kuda ya cika buhu 33 da kudi yana cika da kudin shikenan sai a tashi taki kai su sai ka jace wai yana tsaki wai ya cika wai saurayi cika na 34 wai shi abin da yake nan haba jama'a ana mafarki na shiga aljanna mafarki kana da wafi tare da fiyayyen halitta mafarkin ka ganshi amma yau an koma mafarkin kaza wani ma an yi raina maka sai maka message wai ya mafarkin ka bashi kyautar naira 100,000 wai ya yi mafarki to ka ga zama roƙo yake da dabara to wannan lahumul bushra fil hayatid dunya maybe a kwanda yi mafarkin aran ma ba shi abin hawa ko aran ma gina to in ka yi zai ka gaya bar bayan darasi ka ji ko aran ma don haka ya saba shi nuna bi ni'imatin minallah suna wannan farin ciki da bushara da ni'ima daga wurin Allah wa fadlin da falala wa anna Allah lalle Allah la yudhi'u baya tawimi ajra almu'minina la dam mu'minai wa inna Allah la yudhi'u ajra almu'minina akwai qira'ar wa inna Allah la yudhi'u ajra almu'minina wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minina Allah baya tauye ladan mu'minai a duniya ne ake iya cutar da kai malami ya baka jarabawa ka cike ya baka bi ko ka ci bi ya baka si ko ka samu si ya baka di kayi applying a sake remarking a ce ka ci jarabawa da grading da ya baka ko wani ma ya baka kayi failing course dinsa a sake kuma a samu kaci duk a duniya yana faruwa haƙƙin ka a hana ka amma a wurin Allah ba a hana mutum haƙƙinsa duk abin da muka yi za a ba mu makin mu daidai wa daida babu gangancin rigya kuma babu kuskure a wurin Allah a duniya wani malamin ma kuskure yayi ba da gangan ya kada kai ba amma a wurin Allah ana makin babu kuskure shi yasa a ranar tabbas kowa yake samu Allah ya ba mu alkhairi na'am
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم Allah ta'ala ya ce allazina sajabu su ne waɗanda suka amsa lillahi ay in qadu suka mika kai zuwa ga Allah war rasuli da manzansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma asabahumul qar bayan cutarwa ta same su da jarrabawa da ya faru ranar Uhud lillazina ahsanu minhum waɗanda suka yi ihsani a cikin su wattaqaw suka yi takawa akwai me ajirun azimun lada wanda yake mai girma shine aljanna mu ma Allah ta'ala ya ba mu aljanna allazina dinna menene ka'idar sa anahu li irabin sa ismul wusul ne amma me yake nufi anan mubtada anan mubtada ne wasu malamai kuma suna sa shi a matsayin na'atu ne ma yana iya daukan na'at anan saboda me yana siffata bayan nan ne yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin to sune wanne alladhina istajabu tun gabanin su da su a duniya to sun amsa kiran Allah da manzonsa wannan ke bayyana cewa amsa kiran Allah da manzonsa kai yanzu amsa kiran Allah shine duk abin da Allah ya ce a Qur'ani ayi kai kokarin yin sa duk abin da ya ce ka bari ka bari duk abin da ya inganta a sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ka aikata ka aikata abin da ya ce ka yi mai ka bari ka bari to shi ne alladhina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh a yanzu a baya mu amsa kiran Allah da amsa kiran annabinsa shine bin umurnin Qur'ani da kuma bin umurnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ayoyi da dama Allah ya kan bamu misalai ko ya umurce mu da biyayya zuwa ga wannan aran, ba ka bamu misali koda kwaya daya Qur'ani.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وألموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تكن سورة الأنفال آية 24. الله تعالى يا كو جماعة دفك إيماني ku amsa kiran Allah da manzansa idan suka kiraye ku zuwa ga abin da kuke rayuwa don shi. Don me muke rayuwa? Wallahi dan addini muke rayuwa. Shi yasa Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwati al-matin. Cikin az-zariyat aya ta 56 da 57 da 58. Hakikanin manufar mission din mu a nan duniya shine fa mu zo bautawa Allah. Duk wani abin da kai a duniya koma bayan bautan Allah sunansa ribar kafa. Duk abin da muke inda ya fita a bauta to ribar kafa ne. Amma primary mission din mu a nan duniya shine mu bautawa Allah. Kuma definition din bauta fa yana da yalwa. Duk abin da kai in kai yadda Allah yake so sunansa ibada. Cin abinci in ka bi ka'idodin addini ibada ne, bacci in ka bi ka'idodin addini ibada ne, zuwa kasuwa in ka bi ka'idodin addini ibada ne, zuwa karatun addini ko karatun boko in ka bi ka'idodin addini ibada ne, aikin ofis in ka bi dokokin Allah ibada ne, kasuwanci in ka bi dokokin Allah ibada ne, siyasa idan ka bi dokokin Allah ibada ne, sarauta in ka bi dokokin Allah duka kana samun ladan ibada a cikin su. Don haka ma'anar ibada shine duk wani abin da zaka yi na addini ko na rayuwa ka kiyaye dokokin da Allah ya sa maka. In yace ayi ayi, in yace a bari a bari, wannan sai sa ka samu ladan ibada a cikin sa. Mafhum? Tayyib. Don haka Allah ta'ala yace mana me alladhina stajabu lillahi war rasul, su sahabbai da suka je uhudu akan su ake magana, waɗanda suka amsa kiran Allah da manzonsa, duk jarrabawan da suka shiga. Dalilin saukan wannan aya kamar yadda Imam Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin Qur'anul Karim, haka kuma Imam al-Bahawi ya kawo cikin Ma'alimut Tanzil, haka kuma Jamaluddin al-Qasimi rahmatullahi alayhi shi ma ya kawo cikin tafsirinsa, haka Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi rahmatullahi alayhi ya kawo cikin al-Jami' li'akamil Qur'an cewa ta sauka dalilin yakin Uhud ne. Bayan an kammala Uhud mun ga irin jarrabawa da sahabbai suka samu, irin Hamza bin Abdul Muttalib ya rasu asadullahi wa asadu rasulillahi, Mus'ab bin Umair yayi shahada, Abdullahi bin Jubair yayi shahada, manya-manyan sahabbai sun yi shahada, har irin su Anas bin Nadir, manya-manyan sahabbai sun yi shahada. Ana dawowa gida, wani ya da hannunsa ya karye, wani ya da an fasa fiskar sa fiye ya halitta, har haƙorinsa an cire sallallahu alaihi wasallam. Suna dawowa su mushrikan da suka zo tsokada tunda har gida suka biyo sahabbai, za su koma su suka ce kai yanzu da mu koma Makka ai gara mu sake bin su, kawai mu karasa su. Sai suka juyo, suna juyowa kuma fiye Allah sai ya samu sabon wahayi cewa fa sun sake dawowa. Tun ba a huta ba a gida, wani yana shiga gida iyalansu ana murna ya dawo lafiya, kuma sai aka ce an ce ku dawo za a koma, sun sake dawo. Ai sahabbai la ilaha illallah, waɗannan bayin Allah, Allah ya ƙara yarda da su, Allah ya ƙara yarda da su. Allah ka kare mu daga cin amanar sahabbai, Allah ka kare mu daga cin kafarsu. Wai a wannan zamani mutum ya zana wai ya ɗauka wai shi ibada ita ce zagin sahabi a wannan zamani.
idan ka saban Allah kunnan mu saban Allah yake ji baki cikin saban Allah ka shiga internet saban Allah ka fito ka kalli billboard saban Allah amma ka samu wadanda suka yi sallah baya ga fiyayyen halitta suka koyi Qur'ani a bakin sa ya koya musu tafsiri suka zama alaran mumi a gaba gare shi idan ka aibata su ai shi kake aibatawa saboda shine malamin da ya tarbiyantar da su wadanda suke gura gurbi tun bai bar duniya ba ya bayyana su amma kai ka zo ka musu gabaki daya ka hade su ka musu cikin goro wai ka zaki sahabi wallahi a wannan hali fa yin Allah ya ce a ce su dawo wadannan bayin Allah wani ya kare haka ya fito wani hannunsa ne a daure babu lafiya haka ya fito wani an fasa kansa kawai sai ga sun dawo kawai suka ce to an kira mu za mu koma kawai sai mutun ya sallama da iyali kada shiga baka zauna ba ana marhaban bika kuma sai ka ce to an kira za mu juya koma shine allazi nastajabu lillahi war rasul kawai suka amsa kiran Allah da manzonsa min ba'di ma asabakumul qarh wa fi riwayatin min ba'di ma asabakumul qarh wato qarhu shine jin ciwo wato sun ji ciwo kuma ba kawai irin jin ciwo ne irin namu yanzu da za ka kai asibiti a maka allurar dauke zafi ba ko a maka allurar yin bacci tukunna ai treatment dinka a'a su haka ake treatment dinka idan ka abu na 100% haka za a zo ana treatment din duk ciwon da ke jikinka in doren kareya ne haka za a yi treatment babu wata magani da za a baka wai kai bacci ko ya rage zafi haka suka yi amma haka suka juya Allah ya ce su ne waɗanda suka amsa bayan ciwo da cutarwa sun same su. Lillazina ahsanu minhum waɗanda suka yi ihsani a cikin irin waɗannan bayan Allah wattaqaw suka yi takawa menene ihsani? Ihsani ga finan ko cikin arba'un hadith ko? Hadisi na nawa? Hadisi na biyu na hudu na Ibn Mas'ud ne ai inna ahadakum la yajma'u khalquhu wannan na biyu ne hadithin waye? Na? Hadithin waye? Umar bin Khattab Allah ya muku albarka wanda ya bayyana maqamul islam da maqamul iman da maqamul ihsan hadithin asali yana na biyu arba wani hadith amma a muslim iya hadithi na nawa? Yana hadithi na takwas na faɗe shi ko a hisnul muslim ko ban gaya muku ba to ba a kiyaye ba ne? So wannan hadisi ya bayyana menene ihsani? Ihsani shine an ta'abbu lillahi ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine ka bautawa Allah kamar kana ganin sa idan baka yin wannan kuma to ka rika bauta kana da yakinin Allah yana ganin ka shine duk abin da zaka yi in zaka iya bauta Allah kamar kana ganin sa shi yafi in ba zaka iya ba to kai bautan kana da yakinin ko ina ka shiga Allah yana ganin ka sallanka a cikin jama'a kyanta dai da sallarka kai kada a cikin daki a duku kana sallah a dare wani yazo cikin jama'a zai yi ruku'u lafiyayye sujuda lafiyayya qira'a zai zauna tukun ne da kasan wani limamin harami aka kawo amma in ya shiga shi kada yana sallah da ra'awun walidin ya nuna ga zalimin amin amin da kana kasar nan tar da kaji Allahu akbar so wannan babu ihsani ibadar ka in kana da ihsani da a cikin jama'a da a boye haka take saboda ko ina kake Allah kake bauta kuma yana ganin ka sannan sadakar ka idan zaka bayar ana gani da a boye duka daya ce ba zaka ce ba a gani ba sai ka jefa wata dan naira 100 matacciya in ana gani sai ka dauko zabi sabin kudi sai ka jefa naira 100,000 ka ce wannan kada a arena mana a to wannan bai yi ba shi ma'anar ihsani komai kake baka canjawa ana ganin ka ba a gani Allah kake bautawa akan addinin ka da yabo da zagi babu bambanci dan an yabe ka ba zai sa ka kara ba dan an zage ka ba zai sa ka daina ba duka iya cikin ihsani yana cikin ihsani in wani ya maka alheri to ka ninka alherin ka rika roƙon Allah ya baka daman da zaka saka masa duk wanda ya maka alheri ko na daukan ka aiki ko koya maka sana'a ko karantar da kai ko kuma mai gidanka ne a kasuwa ko wani abu ka rika fatan Allah kai ka matakin da zaka masa alherin da yafi wanda ya maka in ba haka ba Allah ya baka ikon kai wa zuriyarsa a bayan sa wannan duk yana cikin ihsani din mutun ya maka sallama ya ce assalamu alaikum kai ka masa wa alaikum assalam wa rahmatullah la da ashirin ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh la da ne 30 in yace maka assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kai ka kara masa da murmushi wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh wannan shi ma ihsani ne shi yasa Allah ta'ala yakan hada ihsani da taqwa. Shi ihsani bauta wa Allah kaman kana ganin sa, in baka ganin sa ka san iya ganin ka. Taqwa kuma shine an ta'amal ta'ata Allah ala nurin min Allah tarju thawaba Allah wa an tatruk ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu ikaba Allah. Shi ihsani da taqwa duka ayyukan zuciya ne. Idan suka shiga zuciyarka baka san yaushe gaban kake aiki da su din ba, in babu su a zuciyar sai kake kwaikwayo, to sai a gane da mun baka mallake su ba. Shi yasa ake gazawa wajen emotional intelligence. Idan mutum ya zama fake ne ba original ba, to cikin sauki sai ya fail. Shi yasa a kaida shine zuciya ce ake so ta gyaru. In ta gyaru dukkan gangan jiki yana iya gyaruwa. Allah yakan bayyana mana takawa da ihsani a Qur'ani a wuri daya. Adam ga kai ba mu koda misali dai dai da ce
inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina muhsinun.
Wannan aya ta karshe ce banda kuna a wace sura? Suratul Nahl aya ta nawa ta karshe ta nawa kenan? A Nahl ba ta kai 129 ba dan uwa. In ko ta kai to sai mun koma tsangaya a ran mu har ga Allah sai mun koma 128 kun yadda kau kai sa'a. Allah ya maka albarka dan gargata da hakalin aran mu a yanzu da wannan gemun nasu mun kace koma tsangaya kara aya da ka hada shi da aiki aya ta 129 a cikin Nahl. Allah ya ce inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum. Allah iya tare da masu takawa ko masu ihsani, shine ka hada takawa da ihsani, to ka zama dan gakan Allah duniya da lahira. Duk abin da zamu yi bautan Allah mu rika yi a bayyane da boye duka dai ne. Duk wanda ya mana alkhairi mu yi kokarin ninka masa da alkhairi, kar kuma mu kuskura mai ihsani ba, ba a masa alheri ya saka da sharri. Iya cikin yadda zamani ya lalace yanzu, wani aka masa alheri ma da sharri yake sakawa. Shi yasa Laraba ke cewa wai ittaki sharra man ahsanta ilai, ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautatawa, saboda mutane da yawa suka zama butulu a yanzu. To kai kokari kar ka zama butulu. Duk wanda ya maka alheri kar ka ci amanar sa a rayuwa a kowane hali. In dai mutum ya taimake ka ta kowace hanya, to kar a same ka cikin cin amanar sa. Shi yasa idan muka duba wannan aya daga cikin manyan darussa da muke koya, wanda kuma zai a very relevant a yanzu a fourth industrial revolution, shine cewa a leadership loyalty is very important. Wato loyalty, ai me yasa sahabbai suka amsa fiyayyen halitta? Alladina stajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqar, saboda loyalty. Addini ya karantar da loyalty, amma da bambanci tsakanin loyalty da tumasanci. Shi loyalty ga fiyayyen halitta wajibi ne bin umurninsa. A yau ka zama loyal ga babanka, loyal ga mai gidanka da ya koya maka sana'a, loyal ga wanda ya koya maka addini, ka nuna loyalty ga wanda yake shugabanka ya taimake ka, duka a shari'a daidai ne. Amma yaya loyalty na addini yake? Loyalty na addini duk wanda ya taimake ka har abada kar ka ci amanar sa. Wanda ya taimake ka idan yana yin abin da kai ba ka yarda da shi ba, to kuma ba za ka yaƙe shi ba sai ka janye jikinka ka zama neutral a ciki. Loyalty yana daga cikin ka'idar wanda ya taimake ka, in yana daidai ka taimake shi akan daidai ɗin 100% ya yi nasara. Idan kuma kaga zai yi kuskure ba za ka koma gefe ka zage shi ko kai habaici ba, sai ka zo gabansa ka gyara masa. Ba loyalty ba ne idan wanda ya taimake ka ya yi barna ka ce barnar daidai ce. A ba loyalty ba ne sai ka je kunnansa sai ka ce a ranma a gyara kaza ko kaza din nan dan yi kuskure. To wannan shine loyalty. Duk wanda ya taimake ka a rayuwa ko biyanka aka yi ka yake shi kar ka yarda, shine loyalty. Idan ka wayi gari ya zama baka da loyalty, ko a aikin gwamnati ne, ko a almajiranci da malinta ne, ko a kasuwanci ne, ko a siyasa ne, ko a karatun boko ne, ko a addini ne, daga nan za a gane kai butulu ne. Idan yau kana da wani ya taimake ka sai ka bar shi dalilin me? Dalilin in ɗan kasuwa ne jari ya kare, ko malaminka ne kana ga yanzu ka yi sabon masallaci, kai za ka fara zagin sa daga nesa. To mutanen ku za su gane cewa to tun da ya ci amanar wani mu ma kar mu yarda da shi. Duk inda ka yi betrayal ɗaya da ya taimake ka, ranar da kake gabai da kake tsammanin ba abin da zai maka sai ka butulce, to duk duniya ba mai kare yarda da kai, daga ranar rekodinka ya lalace. Ai ya ci amanar wani ba, kai ma in kai yarda da shi to zai ci amanar ka. To shi yasa a ƙa'ida wanda ya taimake ka a rayuwa kar ka yake shi. kana iya yin abin da yafi nasa, kana iya ganin wani malamin da yafi malamin ka na da karatu ka koma wurin sa, amma bai zama dalilin wanda ya koya maka dan baka zage shi ba. In ka harka ce ta rayuwa a karatun boko wanda ya fara karantar da kai a primary, ko ina ka je ka ga ka ce Allah shi gafarta malam, sunan sa malam shi ya koya maka ABCD, kada ka ce yanzu kai PhD shi ba malami bane. A aikin gwamnati haka ne, kana yanzu ka zama director, akwai wanda tun a ainihin entry level shine oganka, kar ka manta da shi. Wanda ya sama maka aiki har abada kar ka ci amanar sa, wanda ya koya maka sana'ar hannu tele ne ko kafinta shine ko menene har abada kar ka ci amanar sa. Mafhum? Tayyib. A rayuwa kana iya ga abin da yafi abin da ya maka, amma wannan dan karabu da shi is not a reason kuma kai ka ci amana. Ba a nasara sai da loyalty. In ka duba manyan kamfanoni a duniya yau, daga cikin abin da suke basa wasa a duniya shine loyalty. Kamar Microsoft, irin Apple, irin Tesla. Idan ka kuskura ka ci amana su daya daga ranar ka bar aiki da su. In kaga sun yi email wa ma'aikata da kalmomi mai tsanani, to shine akan ba sa yarda da betrayal. Saboda ka'idar su akwai kan banda, in kai aiki da shi ko ka bar aikin, akwai sirrin su da suka baka har amana ba abada, ba a buƙatar kai disclosing a wani wuri. So duk wanda sai ka koya, kai wa wani essay, kai chief of staff wa wani, wani ya baka matsayin ka, zato akwai amanar sa da ka koya, ko kai aiki da shi ko malamin ka a majalisi kai dai sakatare, akwai amanar sirri da ya baka a masallacin ku. So duk inda ka je ka kiyaye amanar da ya baka. Mafhum? Tayyib. Idan mutum iya da loyalty bai da cin amana, to zai ci gaba a rayuwa. In aka ce sai ka butulce wanda da ya taimake ka, tukunna a taimake ka, ce na hakura Allah ne mai yi. Karkaci amana wanda ya ce make ka, ko yaya aka yi karkaci amanarsa. Mai iya yiwa ba ku tare, mai iya yiwa kana wata harkar da ta fita sa saboda ta fi wannan daraja ko ilimi ko matsayi ko cancanta, amma karkaci amana wanda ya ce make ka a baya. In ka ci amana, wannan amanar za ta biyo ka, za ta ci ka, kuma za ta taɓa iyalanka. Mafhum? Tayyibin kana da loyalty, ko hari aka kawo mai gidanka ina yake, ba za ka ce ga inda yake dan a rabu da kai ba, za ka iya haƙura kai ka raka rayuwarka akan kare mai gidanka. Saboda mai kana jami'in tsaro, duk wannan loyalty ne. Allah ta'ala shi samu wani lafiya. Na'am. Wattaqo suka yi taqwa ajrun azim, akwai lada mai girma. Lada mai girma, Ibnu Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce ita ce aljanna. Arama akwai ayar aljanna da za ka ba mu? Na ce masu taqwa za su je aljanna.
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وانا سورة وانا سورة مريم بندق ونور آية نوى آية ستندق. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الله يتي وتر الجنة muna gadar da ita ne ga bayinmu masu takawa. Wannan aljanna ita ce ajrun azim, kuma ga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi lil muttaqin. Sai ce alladheena yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghayza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kaga can ya ce muttaqina, Ali Imran 133 sai ce shi kuma muhsinun, da haka al muttaquna humul muhsinuna wal muhsinuna humul muttaquna. Da taqwa da ihsani a hada suke, kawai akan taqwa ihsani karin wata daraja ce. Abinda Bahaushe ke cewa wai in kana da kyau ka dada da wanka, idan kai wankan ma ka fesa turare ko. Na'am. Alladhina qala lahumun nas,
alladhina qala lahumun nas إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
الذين سودوا وأنت قال لهم الناس متاني سكتي مسو إن الناس للي متاني قد جمعوا لكم حقيقة سنتارو دلغاس ككشيفو فخشوهم كجتو رنسو. الله يتي فزادهم إيمانا سيوان من يكارا مس إيماني وقالوا سكتي حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يا ودا ترمنا كما من أمن شيء من يدى دكاريا تألا. الله دين سوني ودن دميكا إذا وانا أنه شما شما نأتني ينا سفة باير kana lahumun nasu mutane suka ce su ne munafukan da suke sawa kar ayi wa fiyayyen halitta biyayya karkashin jagorancin Abdullah ibn Ubay ibn Salul su suke cewa to yanzu ɗan kadan ɗinsu ma sun zo ga wahalar da suka ba ku a hudu kuma yanzu kun dawo gida ba ku ba huta ba ce za a koma innan nasu kad jama'u lakum su fa mutanen nan ba mushrikan Makka sun taru bazan su ga bayan ku kar fa ku yadda ku goma kai gashi ka kare ma kana da uzuri ko a wurin Allah wani gashi dan an fasa fiskar sa yana da uzuri sai suna musu campaign din shaydan na kada su kuskura su koma shine innan nasu kad jama'u lakum fa khawhum ku ji tsoransu kuma asalin al-khashiya ba a tsoron mutun da khashiya sai dai tsoron Allah arab ma kana da misali
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
محل الشاهد إنما يخشى الله من عباده العلماء Allah ya nuna khashiya Allah ake yi wa kuma malamai ke yi zuwa gare shi wannan suratu Fatir aya ta nawa Allah ya maka albarka aya ta 28 ne a cikin Fatir kaga anan sai ya ce fakhshawhum ku ji tsoron su tunda yanzu kuna da experience cutar wanda suka muku a Uhud to yanzu ai kuna da ilimin za su iya muku illa nan gaba to sai suka ce fakhshawhum Allah ya ce fazadakum imanan wannan sai kara wa sahabban wani yazo hannunsa a kare kafa a kare wani an fasa kansa da aka ce sun fataru sun zo da makamai sun zo da yawa fiye da na uhudu yanzu suka dawo sun karo yawan jama'a maimakon a kare Allah ya ce sai imaninsu ya karu sahabbai imaninsu sai ya karu wannan yake bayyana mana akwai fa'ida ilmiya duk mai cikakken imani jarrabawa tana karuwa imaninsa da Allah karuwa yake in dai jaraba tana karuwa maka imaninka da Allah karuwa ya dace bai dace ya rabu ba kuma akwai misalai da dama a Qur'ani na inda Allah ya bayyana banda wannan na sahabbai imanin su na karuwa da jaraba arama ba mu koda misalin kwaya ne saboda lokaci
walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu وما زادهم إلا إيمانا وتسليما
جزاكم الله خيرا wannan cikin suratul ahzab ayat 22 da 23 walamma ra'a almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu ma zadahum illa imanan wa taslima wannan bai kara musu komai ba sai imani da mika wuya a wurin Allah kuma yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila imanin su babu tuwatuwa a cikin ahzab aya ta 23 wannan yake bayyana mana da sahabbai suka ga ahzab sune group group ana hada karfe na makiya ana hada karfi da karfe da suka ga wannan group din me suka yi قالوا suka ce wannan shine ma wa'adana Allah wa rasuluhu kuma suka ce wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da banar sun yi gaskiya wannan bai kara musu komai ba sai imani Allah kuma yace minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ai magana sai qur'ani kuma Allah Allah ne akan Mus'ab bin Umar fa yayi halta ya karanta wannan aya ta Azab ta 23 cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadallahu alayhi don haka wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakeel yan uwa har ga Allah ni ga naune ba jiyau ba ina da ilimi na haqqul yaqeen na duk wanda ya shiga jarrabawa ya fade ta da bakinsa ya bi ma'anarta kuma ya imani da Allah Allah bai cire shi a wannan jarrabawa din annabi Ibrahim alayhi salam da aka jefa shi a cikin wuta wannan kalmomi din ya fada ana jefa shi a wuta me suka ce ba muku aya biyu
قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.
شكل سورة الأنبياء كانوا في آية 68 69 70 71 ka ga darasi annabi Ibrahim a lokacin sa daukar sa akai a cikin wutar da ba a zuwa kusa da sai da majajjawa aka jefa shi a wuta yana fada yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah yace kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kuni wuta kasance. Ita ma baiwar Allah ne ke zama sanyi amma ba irin sanyin frit mai cutarwa ba, sanyi lafiyayye kuma da aminci ga Ibrahim. Kawai sai igiyarta da aka daure shi ta kone sai gashi akan wuta yana tafiya. Ita ce kalmar da kala ha Ibrahim kamar yadda hadithin Ibnu Abbas ya fada a cikin Bukhari hadisi na 4564. Ana jefa shi a wuta yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel, shikenan wutar shikenan sai ta igiyar ta kone, wutar ba ta kona shi ba. Ga kissar Abu Muslim al-Khawlani Abdullah ibn Thawl iya cikin waɗanda suka rayu da fiyayyen halitta amma bai taɓa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam, ya zama yana cikin al-muhdirmun ake kiran su a wurin malaman hadisi. Lokacin aka yi wani sarki a Yaman az-zalimi mai cutar da mutane, yana da awar shi annabi ne da wuta yake kona mutane, wuta yayi cewa an ka masa tawaye shi ba annabi bane sai a jefa ka a cikin wutan gaba daya. Yasa aka kama Abu Muslim al-Khawlani aka jefa shi a wuta, ana jefa shi yana addu'a ya man la yukhzamu junduhu wa la yughlamu awliya'u anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Yana fadan wannan da aka jefa shi a wuta kawai, wallahi sai gashi yana tafiya akan wutan ba abin da ya shafe shi. Wutar saboda zafinta idan tsuntsuna wucewa ta sama yana fadowa cikin ta saboda tsananin zafi, amma aka jefa mutum da kafa sai fito bai taba ga fiye halta ba, amma ya musulun da tun zamanin sa. Sai zamanin Sayyidina Abubakar ne shigo cikin garin Madina da Makka, Umar ibn Khattab na ganin sai ya ce ba kai ne Abu Bakr ne, sai ya ce ni Abdullahi ibn Saul, sai ya kira sunan da ba sani ba dan abin zanin alkunyar sa, sai ya ce don Allah kai ne, sai ya murmushi ya ce ni ne. Umar ibn Khattab ya kama shi ya fashe da kuka ya rungume shi ya kai shi gaban Abubakar, sai ya ce to ga yau Abu Muslim al-Khawlani ya zo bada. Suna jin labarin sa irin azabar da aka masa, amma yayi resistin, amma da yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel wutar ba ta kona shi ba. Yan fashi ka gani akan hanya ne, a gidanka aka zo a cutar da kai, so ake azalunce ka akan harkar karatunka ko kasuwancinka ko sana'arka ko sarautarka ko aikin gwamnatinka ko wani abun da kake yi, kowace harka kake a duniya in aka shirye zalunci ka rike hasbunallahu wa ni'mal wakeel, kaga aiki da gamawa Allah zai baka maganin makiyarka. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, in kace hasbunallahu kai ba zai mai kare, bari mu tashi akan hasbunallahu wa ni'mal wakeel gobe da سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. والله تعالى اعلم.